Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 24 ga watan Yuli na shekarar 2017. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto kuma yana murmushi karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya. Wani harin kunar bakin wake da ƴan taliban suka kai da mota yayin sanadin mutuwar mutane akalla 35 a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. Jared Kushner wanda suruki ne ga shugaban Amurka Donald Trump kuma mai ba shawara na kud da kud ya ce shi bai taba yin wata haramtacciyar hulɗa ko hada baki da wata kasar waje ba.
To sai a saurari labaran cikakku. A shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakilin Umar Faruk yayi Musa yayi da ɗaya daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaba Muhammadu Buhari a jiya. Bayan haka za ku ji rahoto akan hangen yadda tattalin arzikin Najeriya zai iya tabuwa in an har an rage wa yawan man da take haka. Muna kuma dauke da rahoto akan kiran da ungiyoyin malamai a Niger suka yi don a sako musu abokan aikin su da gaggawa. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa Burtaniya jinya. Hoton na nuna Buhari na murmushi yayin da wato yayin wata liyafa a London tare da wata tawagar gwamnonin jihohin Najeriya. Wani hadimin Buhari Femi Adesina ya saka hotunan a shafin Facebook tare da bayanin wato ganawar ta jiya Lahadi. Kamar yadda gwamnan jihar Imo Rochus Okorocha ya bayyana, gwamnan Okorocha wanda kamar wasu gwamnoni a wurin liyafar dan jam'iyyar APC ne ta su Buhari ya rubuta cewa Buhari na cike da annashuwa da nutsuwa a yayin tattaunawar ta tsawon sama da sa'a guda. Rashin Buhari a lokaci mai tsawo ya janyo fargaba da tambayoyi a Najeriya. Kuma bayanin da gwamnati kan fitar game da Buhari a loto wato daga loto zuwa loto na gamuwa da shakku. To sai dai mai baiwa shugaba Buhari shawara din Adesina ya ruwaito gwamna Okorocha na cewa sam bai kamata ƴan Najeriya su damu ba, da zarar likitoci sun amince mu Buhari ya dawo zai dawo. Mataimakin shugaban ƙasa Yemi Asibanju ya ci gaba da jagorancin ƙasar a matsayin muƙaddashi. Da rashin shugaban kasar na lokaci mai tsawo ya sa wasu na kokwanto game da dawowarsa ko kuma shin yana da cikakken lafiyar da zai iya gudanar da mulkin. Wani harin kunar bakin wake da ƴan taliban suka kai da mota yayin sanadin mutuwar mutane akalla 35 baya ga wasu da dama da suka jikata a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. Wani mai magana da yawo ma'aikatar cikin gida Najib Danish yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su, ya yi bayanin cewa maharin ya gwabje motarsa da ke shaƙe da bama-bamai a jikin wata mota mai ɗauke da ma'aikatan gwamnati farar hula a sashen yamma da birnin. Fashewar ta auku ne yayin da motar bus ɗin da ke ratsa wata cunkushasshiyar kasuwa inda ta rutsa da masu kantuna wato saye da sayarwa da kuma masu wucewa. Jami'an asibiti na kyautata zaton adadin waɗanda abin ya rutsa da su zai karu musamman ma waɗanda za su mutu. Wani mai magana da yawon rundunar ƴan sanda ya gaya muryar Amurka cewa waɗanda abin ya rutsa da su akasari ma'aikatan kamfanonin mai ne da na haƙar ma'adinai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jared Kushner wanda suriki ne ga shugaban Amurka Donald Trump kuma mai ba shi shawara na kud da kud ya ce shi fa bai taba yin wata haramtacciyar hulɗa ko hada baki da wata gwamnatin kasar waje ba. Kushner ya fitar da takardar bayani yau Litini gabanin gurfanarsa gaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin tsaro da kuma wacce zai yi gobe Talata gaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin tsaron a ci gaba da binciken da suke yi kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka bara. Bayanin da nake gabatarwa zai nuna cewa na hadu da ƴan Rasha watakila sau hudu cikin jerin tarurrukan da na yi da jama'a a dubban lokuta a tsawon lokacin yakin neman zabe da kuma lokacin shirin miƙa mulki, kuma babu ɗaya daga cikin su dake da nasaba da zabe ko kuma muhimmancin da har zai sa a rinka tunawa, a cewar Kushner. Ya kuma yi bayani game da wasu takaitattun tattaunawar da yayi da jakadan Rasha a Amurka. Ya ce sun tattauna muhimmancin inganta hulɗa tsakanin Amurka da Rasha. To amma ya ƙaryata rahotannin kafafen yaɗa labarai da ke cewa da shi da jakada Sergey Kislyak sun yi wasu zantattuka ta wayar tarho. Wata ganawar da ta haɗa da wata lauyar ƙasar Rasha ta ja hankalin jama'a sosai, musamman tun bayan da ɗan shugaban ƙasa Eric Trump ya bayyana jerin saƙonnin imel da ke nuna cewa ya nuna sha'awar samun abin da ya yi imanin cewa wasu bayanai ne na taɓargazar Clinton da lauyar Rashar za ta ba shi. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Dattawa na shirin sake wani yunƙuri a wannan satin game da aniyarsu ta sake ta soke dokar kiwon lafiya da tsohon shugaba Barack Obama ya kafa. A tsawon watan jiya, Majalisar Dattawan ta gwada wasu ƙudurorin dokar kiwon lafiya biyu wajen neman wadda za ta iya maye ta yanzu da aka fi sani da Obamacare nan take, da kuma wacce za ta maye ta sannu a hankali a cikin tsawon shekaru biyu saboda 'yan majalisar su samu lokacin yin cikakken nazarin yadda za a maye gurbin ta yanzu din cikin tsanaki. Dukkanin ƙudurorin dokar sun gamu da adawa daga 'yan Democrat da kuma su 'yan Republican ta yadda babu ƙudurin da ya yi nisa cikin yunkurin mai da shi doka. Senator John Thune, ɗaya daga cikin 'yan Republican 52 a majalisar mai kujeru 100, ya faɗi jiya Lahadi cewa shugaban masu rinjaye Mitch McConnell zai buɗe babin ƙuri'ar ci gaba da muhawara kan ɗaya daga cikin ƙudurorin da kuma duk wata kuskurimar da ake buƙata. 'Yan sanda a Texas sun ce sun samu gawarwakin mutane 8 da safiyar jiya Lahadi a bayan wata motar trailer a wurin ajiye motocin katafaren kantin na Walmart. Inda suka ce mutanen da suka mutu din na cikin sun game da matsaloli da kuma har ma waɗanda suke raye na cikin wani matsanancin hali. Wata kamarar tsaro ta naɗi hoton wasu motoci na zuwa wurin trailer daren jiya Asabar, suna nuna yadda ake jidansu ana tafiya da su wuraren da ba a sani ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu gwamnoni da kusoshin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a London don ganin lafiyar shi. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i, wanda yana ɗaya daga cikin gwamnonin, ya gaya wa Umar Faruk Musa halin da suka samu shugaban Najeriya din a ciki.
Shugaban ƙasa shi ne ya ce a kira waɗannan gwamnoni, ba mu san dalilan da ya sa ya zaɓe mu ba, ya ce mu zo da shi shugaban jam'iyya. Mun zauna mun tattauna a wata dama. Alhamdulillahi, shugaban ƙasar da muka gani a lafiya ta dawo masa, kuma ƙarfin shi ya dawo, fara dawowa za mu ce, kuma duk maganganun da muka yi ya nuna mata cewa alhamdulillahi addu'o'in talakawa da albakirai da al'umma gaba ɗaya Allah ya fara karɓa, shugaban ƙasa ya samu sauƙi sosai.
Kuma za a iya cewar kun fahimci ya san halin da ƙasar ke ciki da rigingimun da ake yi na tsakanin 'yan siyasa da kuma tsakanin mulki ma kamar majalisa da ɓangaren gwamnati da dai sauran hayaniyar da ake ta cewa dole ya dawo Najeriya kuma a fara yunkurin tsige shi?
duk ya sani duk abubuwan da suke faruwa yana ya ga mana yana jin abubuwan da suke faruwa yana jin radio yan ana aiko mishi kullun ana aiko mishi da samari na abubuwan buga a jaridu kuma yana kallon talabijin ya san rigingimin da suke faruwa duka kuma ya ce sun ya tattauna da mataimaki gaban kasa wato mukaddashi shugaban kasa yana shawarwari abin da ya fi damun shi lokacin da muka yi magana da shi jiya shi ne rashin ci gaba da samu wurin gina layin dogo na jirgin kasa wato railway wanda aka fara daga Lagos wanda zai bi ta Ibadan zuwa Kano abin ya dame shi kuma abin da ya kawo haka shi ne majalisa har yanzu ba ta bada goyon baya na dan su kuɗi daga ƙasar China da wasu ƙasashe ba wannan abu ya dame shi sosai ya ce yana kuma yana fata idan muka koma za mu zauna da shugabanninmu na a majalisa a tabbatar an yi waya duk abubuwan da suke faruwa yana bi har abubuwan da suke faruwa a jihohinmu ya yi magana da mu gwamnonin da suke wurin abubuwan da ya sani din sun ba mu mamaki sosai domin ko ni ana gaya masa ba mu san yadda ya ake yake sani ba banda abubuwa da ake karanta a jarida da kafafen watsa labarai amma alhamdulillah ya nuna mana cewa duk abubuwan yana bi kuma yana ba da shawarwari yana kuma magana da shugaban da ke abubuwan da ya kamata su
kamar an samu haske ko ranar lokacin da watakila zai dawo Najeriya kuwa?
Mu dai abin da muka gani shine karfinsa ya dawo ya samu lafiya sosai mu a ganin mu zai ma iya dawowa yau ko gobe amma ya gaya mana cewa zai yi abin da likitansa ya ce yana jin karfin jikinsa alhamdulillah amma ba zai dawo ba sai likitansa ya tabbatar da cewa ya sai zai iya dawo ba.
To shi ma kakakin fadar shugaban kasar ta Najeriya Garba Shehu ya yi wa Umar Faruk Musa din bayani kan muhimmancin wannan ziyarar.
Muhimmancin wannan abu a wannan lokaci shi ne a lokacin da mutane suke ta yaɗa ƙarairayi a kan abin da ba su sani ba wasu na cewa suke yi a yau fa shugaban ƙasar nan babu shi to mu da muke magana a madadin ta ƙarya muke yi kawai muke gaya mutane a babu shi wani kuma yace a ba zai dawo wani harkar ko siyasar nan kana ganin bai kai da wasu ma suke ɗaukan wasu irin matakai tun kan mutum bai mai kauce ba ana neman a rabon gadarsa to wannan abu ya zo akan lokacin da yake zai kwantar da mutane hankali sosai shi wanda yake magana ma cewa wai kwana 90 shi irin wannan inda an san doka an san tsarin mulki na Najeriya sai yanzu da duk shugaban kasa ya mika mulki ga mutuncinsa ya ce to ni ga wata larura kamar irin wannan ai tsarin mulki bai mar iyaka ba ba wani zancen sun su kwana 90 ba shi da ma'ana a tsarin mulki yan irin da duk Allah ya ba shi dama ya ji yana so ya dawo ya dawo zai ci gaba da aikinsa magana da yake nan amma zancen wai wani zai ce zai je ko ya mamaye majalisa ko ya yi tafi a dama Najeriya haka ta gada kamar yadda muke faɗa da jinnan wasu fattuna ma fa gajiyar shugaban ƙasar ake so har an fara buɗe ofis na campaign ai gani ake yi kamar ma ba zai dawo ƙasa ba to wanda ya ci fara wannan watakila wani yanzu ai watakila wasu kuma yanzu sun fara lissafin irin asarar da suka yi zuwa yanzu ganin cewa mutumin da kake zaton yau babu shi gashi Allah ya nuna maka cewa gashi da ransa da lafiya kamar yadda muke ta jaddadawa shawara ce tsakanin shi da likitocinsa mu abin da muke fata shi ne yayin da ya dawo ba kun kuma za a je a kwanta a Najeriya ba ya dawo da karfin sa ya ci gaba da aiki in ku bukatar yan Najeriya kenan to ai masa lamu ne haƙuri tunda dai gashi ido ya nuna gani ya ku gaban kasan da ake cewa ba lafiya gashi da lama garau da shi to ai magana ce ta karaman lokaci in Allah ya yarda
Mallam Garba Shehu kenan babban jami'in hudu jama'a da manema labaru a fadar gwamnati a tattaunawa da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya.
To madalla sakamakon zato da ake na rage wa Najeriya adadin man da take haka a taron da ake gudanarwa na kasashe masu arzikin man fetur a Rasha wakilin mu Hassan Maina kaina ya jiyo mana ra'ayin wasu mutane dangane da yadda idan lamarin ya kasance zai shafi tattalin arzikin Najeriya.
Da farko dai an tsara dagawa Najeriya kafa take fidda gurbataccen mai kasuwar duniya ba tare da wani adadi ba kusan sai ga wata sanarwa daga sakatariyar kungiyar kasashe masu arziki man fetur na duniya wato OPEC take nuna janye wannan mataki ma'ana yanzu za a ke kaidaiwa Najeriya irin adadin mai da za ta ke fitarwa kasuwannin duniya Alhaji Umaru Dembo tsohon ministan fetur ne a Najeriya
to wannan bai dadi ba ko kadan to amma yanzu kuma a ce za a yi wannan a irin halin da Najeriya ke ci a zo gaskiya ba kyauta ba ya kamata su yi da tijantaka mutum ya fata magana tsaya tsaya a kan
farfesa Almustafa Osuji na ganin wannan fa da masakacin Najeriya a ciki
ya zama to ba ku da mutane tsoro masu tuntuba masu zawarci a kodayaushe to akwai matsala domin ka duba ka gani fa sakataren OPEC din nan Najeriya ne bakin da ne sakataren OPEC ba me Najeriya take sawa wannan rawa take sawa domin dukkan kasa ya samu irin wannan mukamin akwai moriyar da kasa take ci a kai to in ya zama to fa abin da kuke ba ku kula da shi ba ba ku san ma yana nan ba ba ku neman shawara shi za ku dinga samun irin wadannan cika
masanin diplomasiya Alhaji Bababa Aba dan masanin fika na ganin duk da babban sakataren kungiyar kasashe masu arziki man fetur ta duniya wato OPEC dan Najeriya ne amma ba lalle bane ya tsarewa Najeriya wani abu a irin wannan hali da ake ciki
gaskiya samun takardar dan Najeriya ya taimaka amma shi kake ya ba zai hada wannan janyewa din ba in dai sun riga sun dai akan cewa ba zai yi Allah dai ya sa wani abu shi ga zuciyar su kafin lokacin amma zai yi ya shi sakatare jiran da zai iya dan saba ce zai iya lodi kamar da ake faɗa shi ma da yake je nema alfarma ba tsakanin da Allah shi kake ba zai hana ba
to sai dai kuma a cewar farfesa Almustafa Osuji duk da in an jima kadan ne za a fara wannan taro har yanzu fa Najeriya bata makara ba
yanzu ai ina ganin abun ma bai faci ba kafin a jefa wannan kungiyar ya kamata a yanzu ita ma'aikatar kasashen waje da ma'aikatar ita man fetur ta kasa da sauran duk wannan masu hannu wanda suke da hannu a kan wannan abu ya kamata su tashi su san wanda za su yi musu kamun kafa a kai da wanda za su taimaka musu don ya zama to Najeriya ba a rage mata man fetur din da take a kafa domin ka duba ka gani mun ci alaka a kan wannan man fetur ne to
shi ma tsohon ministan fetur Umaru Dembo ya tabbatar da cewa yanzu haka wakilan Najeriya na can na ta kuskus gabanin a fara wannan taro
su waɗanda suke jiltan Najeriya sun jiya sun fara zazzagawa suna ta ko da ɗan sauran ɗan kungiyar don saboda su bautaya kuma su ba mu dama ci gaba a taga mana kafa mu san ƙara yawan man da kuke afkowa
kuma duk kokarin da muka yi don jin ɓangaren wakilan gwamnatin Najeriya abin ya ci tura domin yanzu haka suna halartar wannan taro abin jira a gani shine yadda wannan mataki na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur zai shafi tattalin arzikin Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe 11 da minti 18 su kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na al'asariyar litinin tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin idan har masu sauraro ba ku manta ba shirin ilimi garkuwar dan adam shiri ne da yake bibiya dangane da yadda mahukunta a kowane madafan iko da irin gudunmawar al'umma wajen ganin an inganta ilimi a daukacin kasashen Afirka baki daya. Muna maraba da duk wani cigaba ko cikas da kuke samu a yankunanku a bangaren ilimi don jawo hankalin mahukunta kana da neman mafita ta hanyar shawartar masana a fannin. A yau za mu karkara tattaunawarmu da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama. Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turanci ta tunawa da margayi Malam Aminu Kano Dr. Garba Shehu
mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiri ba kai ba da shi da jaki
ni na raba kai an ba dan tarajin din din nan ba
a
a ƙarshe a doctor bari mu duba wannan tsari wanda yake gwamnatin tarayyar Najeriya tun a lokacin yakin neman zabe sun dauki wannan alƙawari a hasali ma wayansu jahohi su ma sun bi sahu wajen daukar alƙawarin cewa idan aka zabe su a za su ainihin fito da tsari wanda za a ba ma yara abinci a makarantun ne me gwamnatin Kano take yi dangane da ganin cewa ta ainihin cika wannan alƙawari na ba ma yara abinci a makaranta
to a jihar Kano ina son ce wannan ita ce shekara ta 15 da gwamnatin jihar Kano take ciyar da yara take ba su rikunan makaranta take ciyar da su abinci ranar Litinin da Talata gwamnatin kananan hukumomi su ciyar ranar Laraba da Alhamis kuma sauran al'umma na kowace local government su kuma su ciyar da yayansu da suke makaranta ranar Juma'a wannan abu kamar inda na faɗa nan da shekara 10 shabiyar da ta shige abinda gwamnatin jiha take kenan bangaren cewa haka kuma bai ba yara rigunan makaranta shi ma nan da shekara 15 abinda ake kenan har gobe abu daina ba
to yanzu a jihar Kano za a ce kenan kowane yaro yakan je makaranta ya ci abinci a makaranta kenan
to wannan shine abinda ake nan da shekara 15 da ta shige abin sha'awa kasancewar Kano ita ce ta farko wajen fito da wannan tsari gashi yanzu jihohi da yawa sun dauka inda gwamnatin tarayya ma harun guma tana ganin wannan abu ne mai kyau abinda yake da akwai shine kudin da ake bukata domin a baiwa yara wato bukatun su na ilimin da makarantun yafi abinda ake kashawa wajen ciyar da su din abinda muke nufi anan shine yayin da gwamnatin jihar Kano ta gabatar da wannan tsari na ciyar da yara da kuma ba su rigunan makaranta sai yasa kusan daliban da suke zuwa makaranta yi ninka a kowace makaranta wannan ya janyo daukan malamai sosai da sosai ya janyo gina wadansu makarantun wanda zan ce an gina su babu adadi sannan kuma ya janyo wato masu gamawa da samun musu kuma yadda za su ci gaba da karamar secondary har zuwa babbar secondary so wannan abu ne zan ce a jihar Kano ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da suka yi maganin wato matsalolin ilimi wajen shiga makaranta musamman na ƴaƴa mata wato ƴaƴa mata kamar da aka sani bisa ga tsarinmu na al'ada dan ba zan ce addini ba wato ba a son kai yara makaranta da wuri shekarunsu na lokacin da suke kamar inda ake kai yara maza haka kuma suna cikin yi din ma sai a cire su ai musu aure ba a bari dai su gama kamar inda ya kamata to kasancewar wannan an fito da wannan tsari na abinci da uniform wadansu ma akwai rashi yasa ba za su iya barin ƴaƴan nasu su je makaranta ba to alhamdulillah wannan tsari da gwamnati ta zo da shi yasa bukatu yanzu na iyaye sun fahimci muhimmancin zuwa makaranta sun fahimci muhimmancin barinsu su gama har ma kuma su ci gaba da karatu wato wannan tsari yanzu ya kai har ma an ƙara yin manya-manyan makarantu to tertiary institutions nake nufi kasancewar an sami primary schools kamar misali guda 5,000 to zaka ga ana bukatar secondary school kamar 3,000 ana bukatar kuma tertiary institutions ma number din sai karu domin a sami abin da yake cewa transition mai kyau to na tabbata wannan ba karamar hikima bace shi ma yana daya daga cikin tsarin da Kano ta zo da shi wanda yake yanzu ya nemi ya zama na kasa ga baki daya
masu sauraro baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Garba Shehu da ya samu damar bayyana mu al'umma matakai da gwamnati ke dauka dan ganin an inganta ilimi a daukacin jihar Kano abu na gaba shine al'umma su ma sai su yunkura su bada tasu gudunmawa wajen a gudu tare a tsira tare muna mika godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammalu ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harade ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
a maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani don kanka
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Hundula Faki. Yace hakika mun ji dadin ganawar da gwamnonin APC suka yi da shugaba Muhammadu Buhari jiya a birnin London. Muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana, amen. Shi kuma Muhammad Salihu ƙauran namo da zamfara cewa yayi umarnin da babban hafsan sojin Najeriya General Tukur Yusuf Buru tai ya baiwa dakaran sojin kasar na kamo jagoran kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau cikin kwanaki 40 yayi daidai. Muna addu'ar Allah ya baiwa dakaran nasarar cika wannan umarnin. Wasika ta gaba kuma cewa tayi Assalamu alaikum VOA Hausa. Haran kunar bakin wake da aka kai a ɗaya daga cikin sansanonin ƴan gudun hijira dake jihar Borno abanta da hankali ne da takeici da Allah wadai. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na haran kunar bakin wake a jihar Borno ya kuma ba mu dawwamamman zaman lafiya a jihar da ma ƙasar Najeriya, amen. Sako daga Ahmadu Abacha Macina Yobe. Daga nan kuma sai wasika mai cewa fatan alkhairi gare ku VOA Hausa. Ku ba mu dama mu jinjinawa jami'an tsaron mu na jihar Kano ganin yadda suka binciko gungun mafakar ƴan ta'adda a jihar. Fatan mu shine Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu da fatan gwamnati za ta dau mataki akai. Sako daga Aminu Kano mai da garko da mantara dan Mu'azu baban Khalifa. Wasika ta ƙarshe ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace muna kira ga hukumomin da alhakin kula da wutar lantarki mu yara ta gare su da su taimaka su gyara mana wutar lantarkin dan mun dauki kwanaki masu tsawo ba tare da ganin hasken wutar lantarki a garin mu na Rijau ba. Da fatan sun ji kuma za su share mana hawaye.
Takafin mu karkare ga Ibrahim Ka Almasi Garba da takaitaccen labarai.
A takaice jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya. Hoton na nuna Buhari na murmushi a yayin wata liyafa a London tare da wata tawagar gwamnonin jihohin Najeriya. Wani hadimin Buhari Femi Adesina ya saka hoton a shafin Facebook tare da bayanin ganawar jiya Lahadi kamar yadda gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya bayyana. Wani harin kunar bakin waken da ƴan taliban suka kai da mota ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 35 baya ga wasu da dama da suka jikata a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida Najib Danish yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su. Ya kuma yi bayanin cewa maharin ya gwabji motarsa da ke shaƙi da bama-bamai a jikin wata mota mai ɗauke da ma'aikatan gwamnati fararen hula a sashen yamma na birnin. Fashewar ta auku ne yayin da motar bus ɗin da ke ratsa wata cinkushasshiyar kasuwa inda ta ritsa da wasu kantuna da masu wucewa a cewar wasu ganau. Jared Kushner, wanda surki ne ga shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bashi shawara na kud da kud, ya ce shi fa bai taɓa yin wata haramtacciyar hulɗa ko haɗa baki da wata gwamnatin ƙasar waje ba. Kushner ya fitar da takardar bayani yau ɗin nan Litini a gabanin gurfanar gaban wani kwamitin majalisar dattawa kan harkokin tsaro da kuma wace zai yi gobe Talata a gaban kwamitin majalisar wakilai game da tsaron haƙila yau. ‘Yan jam’iyyar Republican a majalisar dattawa na shirin sake wani yunƙuri a wannan satin game da aniyarsu ta soke dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya kafa.
Tuma sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Saida Hamdun wadda ta bada umarni kuma ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yau Linus ni Nazirar Ahmad Hausawa nake cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.